This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Far'a, Nomad Dalon da Niya da murya Arewa. Masu sauraron mu kuma duk lokacin da suka so yin haka suna iya daddangula voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa masu yin buru da a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya sun ce ba za ta sabu ba a ce su biya wata kamfani da ba na gwamnati kuɗi ba da sunan abin da ake musu da hukumar kula da ingancin abinci da magunguna wato NAFDA take musu. Sai kuma za mu kawo muku labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana. Sai dai kafin nan muna da shirin rigakafi na Jummai Ali. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Da yake muna cikin wata azumi mai tsarki za mu kawo muku nasiha akan azumi daga Qur'ani mai tsarki. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce daga yanzu gwamnatin Amurka ba za ta tuhumi iyalai Amurkawa da laifi ba idan suka nemi daidaitawa da 'yan ta'adda masu sace mutane ko suka biya kuɗin fansa don kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su. Dole ne mu kyautata, a cewar Mr. Obama a jiya Laraba yayin da yake ba da umarnin yin garan bawul ma wannan manufa ta Amurka bayan sake nazarinta na tsawon watanni 6. Ya yi alkawarin cewa gwamnati za ta yi amfani da duk ikonta ta ceci Amurkawan da aka yi garkuwa da su a ƙasashen waje. Ko da yake Amurka na iya tattaunawa da masu sace mutane ko masu shiga tsakani, shugaban na Amurka ya ce ba za a canza daɗaɗɗiyar ka'idar nan ta Amurka ba. Ina mai ƙarin jaddada cewa gwamnatin Amurka ba za ta daidaita da ƙungiyoyin ta'adda da ke riƙe da Amurkawa ba, misali ta wajen biyan kuɗin fansa, a cewar shugaban na Amurka. Ya ƙara da cewa kuma na san wannan zai kasance wani abu da jama'a za su yi matuƙar muhawara a kai. Mawuyacin al'amari ne mai kuma so sarai, musamman ma ga iyalai. An yanke hukuncin kisa a hukumance ga Zokar Sanayev, matashin nan da ya kai mummunan harin bom a shekara ta 2013 yayin gasar gudun fanfalakin birnin Boston, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 3 da kuma raunata wasu 264. Wani alkalin kotun tarayyar Amurka ya zartar da hukuncin kisa kan Sanayev a hukumance a jiya Laraba, kamar yadda kwamitin mutane 12 masu taimaka ma alkali yanke hukunci ya ba da shawarar a yi a watan jiya. Da aka ba shi damar yin magana a bainar jama'a kafin yanke hukuncin, sai Sanayev ya roƙi gafarar waɗanda abin ya rutsa da su. Na yi nadama da rayukan da na halakar, da wahalar da na janyo maku, da kuma ɓarnar da na yi ɓarna marar gyaruwa a ta bakin Sanayev ɗan shekaru 21 da haihuwa, wadda ita ce maganarsa ta farko a bainar jama'a cikin shekaru 2 da suka gabata. Ya ƙara da faɗa musu cewa ina muku addu'ar samun sauƙi da waraka. Gwamnan jihar Alabama Robert Bentler ya ba da umarnin kauda tutar nan, wadda ake mata ganin alamar fifikon farar fata bisa bakar fata ta 'yan gamayya ko confederate daga ginin majalisar dokokin jihar a jiya Laraba, bayan da kisan bakaƙe 9 da aka yi a makon jiya a jihar South Carolina ya sake tayar da takaddamar da ake yi akan wannan tuta mai alaka da yakin basasa. Bentler ya bayyana kasancewar tutar da abu mai ɗauki hankali daga muhimman al'amura. Ya ce sauke tutar shine kawai abinda ya fi amfani yanzu. Su ma 'yan majalisar dokokin jihar South Carolina za su yi muhawara kan batun kauda tutar daga harabar gidan gwamnati, bayan da gwamnar jihar Nikki Haley ta faɗa ranar Litinin cewa lokacin kawar da tutar ya yi. Gwamna Hali ta ce yayin da wasu da dama a jihar ke girmama tutar, wasu na ganin ta a matsayin matunar irin kuntata musu da aka yi a baya. matashin nan farar fata wanda ya bindige Amurka bakakken fata tara har lahira a wata majami'ar Charleston a jihar South Carolina a makon jiya mai nuna bambancin launin fata ne wanda ya amsa sunansa wanda aka dau hotonsa dauke da wannan tutar. Mataimaki na biyu na shugaban kasar Burundi ya tsire daga kasar ya kuma yitar da yunkurin shugaba Pierre Nkurunziza na yin tazarci. Gibius Ruf Ikiri ya gaya ma gidan talabijin din Faransa na France 24 jiya Laraba cewa yana adawa da abin da ya kira haramtaccen wa'adi na uku na shugaban da shugaban ke nema. Mai baiwa shugaban shawara kan harkar jarida Willy Nyamitwe ya maida martani ta kafar sada zumunci ta Twitter da cewa waƙar da ke nake rairawa a zuciya ita ce Allah dai ya rakata ki gona. Yunkurin Mr. Nkurunziza na sake tsayawa takara ya tayar da mummunar zanga-zanga a Bujumbura babban birnin kasar wadda ta haifar da wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan jiya.
Kuma da labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu za mu yaya kallabin shirin ne da rahoton da Abdulwahab ya aiko mana akan masu gashin burodi a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya. Abdulwahab, bismillah.
Kungiyar masu yin burodi a Najeriya shehu Arewa maso gabas ta gudanar da taronta na wannan shekarar a garin Gombe, inda ta ba da sanarwar cewa ba ta amince da sabon tsarin da aka bukace ta kan ta rinka sa kuɗaɗen da take biya sabili da wasu ayyuka da ake gudanar mata zuwa wani asusun kamfani mai zaman kansa a maimakon asusun hukumar NAFDAC. Muhammad Gida Dasani shine shugaban kungiyar masu gasa burodi na shehu Arewa maso gabas, ya yi ƙarin haske kan makasudin taron.
Eh, makasudin taro namu na masu burodi na shiyar Arewa maso gabar shine mu dai abinda muka sani a baya da duk wani abin da ya shafi magana na kuɗi mukan biya NAFDAC ne through account na NAFDAC. So abin da ya faru yanzu sun hada mu da wasu consultants wadda wannan consultants za su nemi kuɗi a gunmu kai tsaye wadda kuɗin ba asusun NAFDAC za mu sa ba, a asusun wannan consultants za mu sa wadda a yanzu aka notice suna neman kuɗi wanda bai gaza miliyan 20 ba ko kuma kusan haka. So muna ganin yin hakan wani abu ne wanda sabo kuma wanda mu gaskiya ba za mu yi ba, ba mu goyon bayan haka.
Su wannan consultant din su wane ne sunan wannan company?
Lutonia Global Services. Kuma muna ganin abin da yafi inganci shine mu ci gaba da aiki yadda muka saba da su jami'an NAFDAC sune suna da kwarewa akan aikin su ba tare da sai an shigo mana da wasu consultants wadda za su mai da abun kamar neman kuɗi ba.
Wannan koke na ku kun mika wa su hukumomin abin da ya shafa?
Mun rubuta a rubuce mun tura wa duk hukumomin da abin ya shafa fi su NAFDAC din tunda dama abin kai tsaye su ya shafa. A adadin mu a Northeast mun kai akalla muna da gidajen burodi wajen 2000 gwamnati ne kawai suka fi mu daukan ma'aikata. Ta bangaren haraji mun yi nisa wajen taimakawa wajen tabbatar da mun tura tattalin arzikin kasa gaba. Kiya muna bukata in za mu biya kuɗi mu biya asusun NAFDAC, mun tabbatar in sun shiga asusun NAFDAC to sun shiga asusun ne da za su taimaka gwamnatin tarayya.
Adamu Babu Jahu shine shugaban kungiyar masu gidajen burodi a Bauchi, shi ma ga abin da ya ce.
Shekara aru-aru tun lokacin da aka kirkiro hukumar NAFDAC, mu muna masu ba da goyon baya akan hukumar NAFDAC. Amma mu a shiyan Arewa, banda wannan magana da fada na farko, shine muna da wani matsala guda. Shiyan Arewa sanin kowa ne cewa ta yi fama da tashe-tashen hankula. Wannan shiya ta mu gaskiya muna da fama na tawayen tattalin arziki. Kusan yanzu gidajen burodi da muke da su akalla a notice din nan ba za a gaza samun 2000 ba, amma yanzu kusan 1000 yanzu sun rurrufe. Saboda hali na rashin kwanciyar hankali ya sababba waɗannan gidajen burodi sun rufe. So wannan ina so hukumar da abin ya shafa su ta dubi wannan koken namu na biyu. To mu musamman a Northeast to a yi la'akari da wannan wahala da muka shiga na tattalin arziki ya zamanto an sa mana wani abu da ya daidai da mu, ba mu ce ba za mu bayar ba amma ya zama an rage mana.
Sai dai in ji cewa babban jami'in hukumar NAFDAC a jihar Bauchi Mr. Steven Laiko ya shawarci masu gidajen burodin da su kai koken nasu zuwa Abuja.
Masu gidajen burodi sun kawo koke-kokensu sun gaya mana shi sa muka musu muka ba su shawara cewa wannan abun za su rubuta ne zuwa Abuja, za su rubuta ne zuwa shi Director General NAFDAC, shi yake da bayanin yaya aka yi abun ya kawo zancen consultants wurin Director General namu, shi kadai zai iya duban wannan abun.
Abdulwahab Muhammad Nura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To an gaishe ka na musamman kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Sannan kun san boka daban, yan koran boka ma daban, ulma wuya mai sha'anin tsira mai sun raba sunnar Ramana. Kwaɗam sai ga ta cikin gida.
Me gidan nan nanan kin jiya, shin a'a koko ya fita?
Sai ka ji dai matar gida ta tuni, ai malam ya fita. Ta samu kujera nan da nan.
Ga labari ɗan kaɗan. Na ji wani can ku a anguwa, malam zai miki kishiya.
Sai ka ji dai matar gida ta buga ƙirji nan da nan.
Yanzu malam zai min kishiya.
Sai ka ji ƴar kore kuma ta ce mata,
lallai ai kuwa malam zai miki kishiya. Wannan ba shakka kuwa.
Daga nan sannan in na tuna. Sai ka ji dai matar gida ta ce,
yaya za na yi?
ƴar kore ta faɗa mata, akwai wani baƙokin jiya, baƙon boka na nan a can, can layin su magajiya.
Ki tambayi mai gida, za ki je kuma barka, ai uwa, na haɗe layin su magajiya.
Mai gida ɗin ya zo nan gidan, sai ka ji dai matar gida ta ce ne.
Allah ji kan maza. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 3:11:45 na tsakar dare. Ga kuma shirinmu na gaba.
Rigakafi tambarin lafiya.
Yayi mata mu kai ɗan muru.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin Yara nan da bayanin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sanu da kokari. A maradin Jamhuriyar Nijar an sami nasarar aiwatar da rigakafi ga ƙananan yara. Kwamishinan da ke kula da allurar rigakafi na jihar Maradi, Malam Ya'u Nado, shi ya shaidawa wakilinmu Shu'aibu Mani haka.
To wagga sosa kamar yadda ka hudu mun fara ta ne 1 ga watan Nuwamba. Muka kare ta 4 ga wata. Kamar kashi biyu ta kasance gungun district din gundumomi akwai guda 5 wa'anda suka yi da polio da vitamin A da maganin tsutsa ciki. Don akwai kuma 2 da ƙoro da mai su suka ba da sinadarin vitamin A da maganin tsutsa ciki. Wajen waga bitai za mu gani menene ya tafi da kyau, menene kurakuren. Wajen kurakuren surtu su ne za a ba da kokari bisa gare su. Magani ya ne za a yi wa'annan kurakuren daidai gwargwado bakin yadda ake iya yi ya kasance mun samu ba su sake wanzuwa ba a zagaye na gaba.
Bisa ga alamu dai za a ce shawarar ta cimma abin a zo gani?
Alama ba ma al'ayi tunda mun samu. Ba mu samu 100% ba, amma dai mun samu kashi 98 cikin 100. Wajen sinadarin vitamin A shi ma mun samu kamar 94 cikin 100. Don ko wajen tsutsan ciki shi ne kuma ku samu 92 cikin 100. Sai godiya tunda amma a wanga zagayen akwai mun samu kamar ba mu samu 100% ba kenan, akwai yaran da imma dai mafi yawanci aikin gonaki. Tunda yara surtu kankanan nan iya suna taya da su gona. To kuma ko ekip sun yi sabko sun zo ga gari na harin dai ne za su samu, na biyu in suka taya mutanen sun taya gona. Kenan suna da zai ko su tsaya cikin wannan garin su ta zama har da marece in ekip sun dawo su taya kuku. To kaga da shi yasa aka ta samu wannan tsambarekin. Amma dai alhamdulillahi an samu sakamako mai kyau. To amma inda sun samu ne mu tunda mun san illar rashin ba da wannan maganin yadda yake ga yara ya kamata a ce dai ko ne yaro a mishi.
To su wannan wanda suka shi gonaki wani mataki za dauka tunda dai cutar polio abu ce da ke bazuwa dandanan?
To wanda suka tayi gonaki akwai bita kamar yanzu in ka zo in suka sai su ce mai yan gidan da muna dawa don koko su dauki lokacin da suke tsammanin za su iya samu sai su ce suna dawa. To in suka dawo in ba su same su ba to kenan za a yi musu magani sai dai allura ta rigakafi ta kullun da kullun wanda ake cewa 5-day routine.
Za a ce kenan haka ku ta cimma ruwa likitoci?
eh haka matacin mu ruwa tunda dai muna sa ran wanga zagayen mun samu burin da muka sa gaba mun kai gare shi duk dai na akwai yaran da basu isa amma muna sa ran allura ta kullun da kullun za a yi musu
commissioner da ke kula da allurar rigakafi na jihar Maradin Jamhuriyar Niger kenan Malam Yau Nado cutar koda na daya daga cututtukan da suka addabi al'umma a Nigeria to ko me ke kawo yaduwar cutar Dr. Salisu Dimazu babban director a asibitin kwararru na Rashid Shakoni dake Dutse a jihar Jigawa yayin wakiliyar mu Halimatu Abdullahi bayanin dalilan dake kawo yaduwar cutan
ciwon koda dan ma gaskiya tun a dadin akwai shi abin da yake faruwa a yanzu shine yanzu an sami kayayyaki na goje-goje da na bincike wanda ake gano su kuma ake gano suna sa ciwon koda kamar abun da zamu ji kenan an sami kikkiawan yanayi na yin bincike a tabbatar a ga wani irin ciwo ne yake damun mutum ko me haddasa a jikinsa abu na biyu akwai kamar ciwon nan da ake magana ciwon siga a da bai bashi da yawa sosai amma yanzu a wannan lokacin saboda yanayin rayuwar mu ya canza na bangaren abinci da yanda muke aiki da sauransu ya sa ciwon siga ya karu kamar yadda muka sani ciwon siga yana daga cikin abubuwan da suke haddasa ciwon koda dama dai babban abin da yake haddasa ciwon koda shine na farko hawan jini na biyu akwai ciwon siga na uku akwai irin cututtuka haka na infection da suke kama koda na hudu akwai shan magani barkatai musamman irin magungunan da ake cin a sha a ji garau sakarkun jiki da kuma magunguna irin na gargajiya wanda za a dafa wannan hada da wannan to duk irin wannan kamar guba ne shi ma yana haddasa ciwon koda so a da can baya kafin a sami wannan kayan bincike da nake miki bayani cututtuka irin na infection saboda mu da muke zauna a kasashe irin na Africa inda ake da cututtuka da yawa to wannan sun fi haddasa ciwon koda to amma yanzu mun waye gari saboda yanayi yana canza gaba ɗaya na duniya yanayin abincin mu da zamantakewa da yanda muke abubuwa yasa hawan jini yanzu da ciwon siga su ne suke jagoranci wajen haddasa ciwon koda kuma idan muke bayani a baya shine an sami kikkiawan yanayi na yin bincike yanzu yanda duk ciwon da mutum ya za a iya bincikawa a gano me ya haddasa shi ko me ya sa a jikin dan adam da jihar Jigawa gaba daya ba inda za ka je amma gwajin ciwon koda ko maka wankin koda da mutum yana gida a zaune sai a ce ai ciwon kumburi ne ciwon daji ne ciwon aljanu ne ciwon wane ne yana kumbura yana sacewa to yanzu an samu gurin da za a zo a gwada
kamar dai yadda Hausawa kan ce rigakafi dai yafi magani to ko akwai waɗansu hanyoyin da za a bi domin rigakafi na cutar ta koda
rigakafi yafi magani musamman mu kasashen mu na nan Afirka inda ba mu da wadatuwa ta arziki da kayan aiki da sauransu saboda haka rigakafi zai fi komai amfani a gare mu ciwon koda abu ne da yake buƙatar kuɗi da abubuwa da yawa misali yanzu a nan asibitin muna yin wankin koda kuma wankin kodan nan sai ga ana biyan 10,000 farko ne ma za ka biya har 17,000 za a mutum wannan so biyu ko so uku a sati duk karfin arzikin mutum a ce sati za ka biya 40,000 ko 50,000 a maka wankin koda ba karamin abu bane ba saboda haka rigakafi ya zama dole abubuwan da muke ba da shawara shine dai a guje ma waɗannan abubuwan da suke haddasa ciwon koda mutane su guji shan magani barkatai irin su magungunan na ciwon jiki su indocid su helgen aspirin capino duk irin waɗannan abubuwan da yawa za a sha za a ji ƙarfin jiki to suna wa koda illa da kuma ainihin magani na gargajiya jiko da ake irin na kwalba da ake yawa maganin rana maganin zafi saboda yawanci ba mu san ƙarfinsa ba ba mu san abin da aka sa a ciki ba shi ma ƙarshe na taɓa koda.
Dr. Salisu Dimazu kenan babban darakta a asibitin kwararru na Rashid Shakoni da ke birnin Dutse a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Shan kunun kanwa ga matan da suka haihu na ɗaya daga cikin al'adar ƙasar Hausa a taron masu ruwa da tsaki na harkar kiwon lafiya da ya gudana wanda muryar Amurka ta halarta a asibitin garin birnin Kudu. Mahalarta taron sun yi tambaya ga likita Dr. Sambo, babban likita mai kula da asibitin garin birnin Kudu, cewa shin ko kunun kanwa na da amfani ga mata musamman waɗanda suka haihu.
Shi kunun kanwa kamar yadda ake kiransa akwai kanwa a ciki. To ita kanwa ɗin nan tana da sinadarai da yawa wanda idan ya shiga jikin mutum musamman mace mai juna biyu akwai sinadarin da zai iya shiga cikin jijiyoyinta ya faɗaɗa hanyoyin jini wanda idan mutum yana da ƙaramin hawan jini to zai zama babba in mutum ba shi da hawan jinin zai iya ƙaruwa musamman saboda haka wannan shine tartibin misali ko babu wani abinci takamaimai in ka kwatanta shi kamar da kunin gyada ka kwatanta kunin gyada da kunin kanwa a lokacin da mace ta haihu muna buƙatar ta samu abinci mai kyau mai rike jiki mai sinadarai da yawa wanda za su yi amfani ba wanda za su jawo matsala ba. Wannan zai iya zama daidai da su maza ɗin ma, saboda kunin kanwa kamar yadda Bature yake cewa nutritional value ɗinsa ba shi da yawa in ka kwatanta shi da sauran abinci da muke da shi wanda za mu iya amfani da su mu ƙaru maimakon mu ci baya a kan sa kanwa ɗin a ciki. Ita kanwa ana amfani da ita a abinci da yawa, amma ana sa ta kaɗan ne. A kunin kanwa kuma ana tsananta yawanta a ciki yadda har kala ɗin sai ta canja, wanda idan har ta shiga jinin mutum ana iya samun matsaloli da yawa, musamman ga mata masu juna biyu, wanda yawanci kuma ga ruwan zafi ga kunin kanwa abin sai a haɗu guda biyu a samu matsala mai tsauri.
Assalamu alaikum. Sai Hassan Magaji, wakilin Madai. Dakta tambaya ta anan ne, akwai mazaje da suke ko kuma mutane da zarar sun gamu da ciwon a karkara da duk suke cika kanwar ma suke ta suka ce yana cewa tana maganin ciwon ciki. Wannan kuma ya yanayin
ana jika kanwa ana sha a maimakon maganin ciwon ciki. Akwai wani sinadari a ciki ba iya potassium bane ko potash da ake cewa, akwai wasu abubuwan wanda kaman yana da dan antiacid, kaman in mutum yana da ulcer yana rage karsashi na sinadari na acid da yake cikin mutum, wanda idan mutum ya sha yana iya fadawa. So kaman ciwo na ulcer ne yawanci, ko kuma rudewar ciki in mutum ya sha yana iya samun sauki. Amma a yanzu ci gaban ya wuce wannan, kaman lokaci ne da ake tafiya a kafa ake hawa jaki, saboda haka maimakon kanwa din wanda ba mu da a tartibin mu san nawa mutum ya sha, amma in ka zo muka baka sinadari kaman na MMT da ake cewa Miss Magnesium din nan, za mu ce ma cokali kaza mil kaza ka sha, amma kan wannan ba mu san nawa ce ta shiga jikinka ba, wacce illa za ta iya kawowa.
Abinda ya sawaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu.
Tomarla yanzu kuma ga sharhin jaridun da suka dauki hankulan jaridun Ghana.
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar Gajinta, wacce ta buka da labarai mai cewar ana ci gaba da rushe-rushe a unguwar Sodom and Gomora, duk da irin kayar baya da mazauna unguwar suka tayar a ranar Litinin. Sai dai hukumar da ta tara jami'an tsaro ne suna taimaka mata kamar yadda ta saba a duk lokacin da take irin wannan aikin. Sai kuma jaridar Telegraph, wacce ita kuma ta rawaito umarni da kakakin majalisar dokoki Edward Do Ajaho ya yi wa kwamitin aiki na majalisar dokokin, da ta gayyato ministan kananan hukumomi da raya karkara da ya bayyana a gaban majalisar don ya yi wa majalisar bayani akan yadda aka tsara aikin wannan rusan a unguwar marasa galihu ta tsohuwar fadama da aka fi sani da Sodom and Gomora. Jireja ta ce wannan gayyata da kakakin majalisar ya yi wa ministan raya karkaran ya biyo bayan damuwa ce da shugaban kwamitin tsaro da harkokin cikin gida na majalisar dokokin Mr. Freeze Frederick Bafo ya nuna akan yadda mazauna unguwar fadama suka tada kayar baya, suka mamaye harabar majalisar dokokin, kuma suka yi ɓanna a wurin. Ita kuwa jaridar da Chronicle ta bugo cewa zancen bashin shari'a da ke huskantar gwamnati na miliyoyin dola akan soke wata kwangila da aka baiwa ma'aikatar Bank Switch na dada haɓaka, saboda wasu al'umman ƙasar suna kira nan da can da a gurfanar da wasu jami'an tsohuwar gwamnati marigayi shugaba Atamils, wanda suka hada da Ms. Hanatete, kuma ita ce ministan harkokin waje na wannan gwamnatin, da tsohon ministan kuɗi Dr. Kwabena Dufo, da kuma sakataren shugaba Mills, kuma jakadar Ghana a Vatican na wannan lokacin James Bebako, wanda ake ganin suna da hannu a cikin soke wannan kwangila. Jaridar da Chronicle ta ce a bare ne wannan ma'aikata ta Bank Suite ta yi kara zuwa ga babban kotun duniya a Hague akan soke wannan kwangila tsakaninta da gwamnatin Ghana a shekarar 2007, wanda za ta taimaka wa gwamnati wurin tara haraji a hukumar custom da kuma hukumar haraji ta ƙasa. Jaridar da Chronicle ta ce wayannan tsofaffin jami'an gwamnati dai su ne ake ganin suna da alhakin soke wannan kwangilan, wanda ya janyo wa ƙasar wannan bashin, don haka ya kamata su hukunci shari'a. Idan muka sake leka jaridar Daily Graphic zamu ga ta rawaito cewa wasu tsofaffi sun yi macin lumana a birnin Kumasi a jiya Laraba don bayyana damuwarsu akan abin da suka kira kuncin rayuwa yayi yawa. Jaridar ta ce wakilinta na birnin Kumasi Donald Ato da Fatim ya ce tsofaffi masu macin sun kai mutum 100 wasu yin jajayen kyalle da bakakken riga suka zazzaga a cikin garin na Kumasi. Jaridar ta ce an yi ma wannan maci take tsofaffi na wahala kuma sun rafka kuka akan hanyar su da suke zazzagawa a cikin gari wanda hakan da ya janyo hankalin jama'a a kansu. Ita kuma jaridar Daily Guide ta rawaito hulucin ulgidan tsohon shugaban Rawlings ne kuma shugaban jam'iyyar NDP Nana Kunedu Ajuman Rawlings ne take cewa matsalar wutar lantarki ita ce karama a cikin kalubaloli da ke huskantar kasar. Jaridar ta ce a fadar Nana Kunedu akwai matsaloli masu tarin yawa da ke addaban ci gaban kasar. Ta ce akwai matsalar rashin tarbiyya ga shugabanni da rashin adalci da rashin bincike da lissafi wanda su ne farko sa'annan shugabannin su iya kulawa da amanar talakawa. Da wannan muka kawo karshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya kuma Lisa Shamsa na murya America a Accra Ghana.
To an gashe ka baya ko makiri yanzu kuma ga nasiha daga Qur'ani mai girma.
To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai muhimmanci kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowanne watanni. Saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na Al-Qur'ani. A ce kahin karshen wata ko da safka guda ce a ce mutun ya samu yayi.
Assalamu alaikum. To alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka safka ma da musulmi wanda kuma ba ko annabi mutane aka safka ma shi ba sai mutanen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah muna jin dadi sosai saboda ba dan wani abu ba, saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin dadi, muna ibada, muna jin dadi, muna karatun Al-Qur'ani da wasu abubuwa. Sai dai akwai dan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa, saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da zai yi kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta Ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya. To wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara. To saboda Allah da Annabi abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara, saboda domin duk abin da mutum zai yi ya tsoro Allah ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo ka sa duk in ka samu abu da sauki to ka saida cikin sauki.
To Allah ya kyauta, Allah ya karba. Mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA, mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma. Sashen Hausa na BOA ina so in bada ra'ayina akan malluma wanda suke yada addinin musulunci na wannan tafsiri lunguna da tsauka Allah ya saka musu da alheri. Sai dai abin da ban ji daɗin shi ba dangane da kira wa'azin da aka yi a garin Gulma na garken Makera sama da shekara 32 ana wannan tafsiri, amma aka je aka ɗauke shi gana tsakiya ko musallai hinda mutanen anguwar suka yi ba kuma malaman da suka yi wannan abin sun faɗa mana dalilin da yake da dauke wannan tarkibi daga wannan anguwa. Ya kamata in har akwai wani abu wanda aka mutu zuwa ka mutane bayani, amma zai yiwa shi kira 32 ana tantiri a zuwa dauke wa tarkibi wannan bai dace ba.
Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Bayan zafafan muhawarori na tsawon makonni, Majalisar Tarayyar Amurka ta baiwa Shugaba Barack Obama wata babbar nasara akan manufofinsa a jiya Laraba, wadda ta bashi ikon gaggauta kammala shiga yarjejeniyar cinikayyar yankin Pacific, wadda da dama daga cikin 'yan jam'iyyarsa ta Democrat ke adawa da ita. Senator Cory Gardner, wanda ya fito daga Colorado, ya yi shelar cewa majalisar ta rattaba hannu kan kujerun izinin faɗaɗa cinikayyar TPA a takaice.
To madalla, yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Cubahiro Jidone wanda ya shirya ya kuma ba da umarni, sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya Jim Harman. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.